Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen talata 10 ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Masu saurare kowace talata shirin na matasa wato yau da gobe kan tattaunawa ne akan ilimi ko kuma yayi kokarin ilmantarwa da fadakarwa game da wani abin da ke faruwa kamar rigingimin da ake ta fama da su tsakanin Fulani makiyaya da sauran kabilu manoma a sassan Najeriya daban-daban da ma sauran kasashen Afirka.
Waɗannan rigingimu sun kai sun kawo har ma yanzu haka Majalisar Dokokin Najeriya na neman kafa dokar da za ta kawo maslaha. Domin tattauna wannan batu mun gayyato Ahmad Abubakar Dakta masanin harkokin noma da kiwo. Za mu yi magana da shi kai tsaye ta wayar talho.
A Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya kuke ganin za a iya kawo ƙarshen rigingimin da ke ta faruwa tsakanin Fulani makiyaya da sauran ƙabilun Najeriya? Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
To yau da gobe a gaskiya wannan al'amari dole sai gwamnati ta duba sosai domin gano masu kai har-har a Najeriya ba wai a ce Hilani ake zargi da kai har-har a Najeriya ba. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amarin amin. Sako daga Kamilu Rabi'u Rurum.
A gaskiya ni dai a nawa ra'ayin ba Fulani bane suke aikata wannan har-haren ta'addancin. Wasu ne suke shiga irin ta Fulani su je su yi ta'addanci daga baya kuma sai a zo a ce Fulani ne. Shawara da zan ba wa gwamnatinmu a Najeriya shine ya kamata a yi kokarin gano su waye ke yin irin wannan ta'addancin kuma a yi maganin su. Sako daga Inuwa Abdulmalik Unguru.
To idan aka ce Hilani ne sai mu ce biri yayi kama da mutum saboda yanda tun harko suka yi kaurin suna wajen yawan rikice-rikice da manoma. To amma duk da haka ba zai zama hujja na a dora zargi kacokan akan su ba. Tunda dai ba a kama su hannu da hannu ba, kamata ya gwamnati ta kaddamar da bincike don gano masu aikata wannan aika-aika kana a hukunta su hukunci mai tsanani. Sako daga Bilkisu Mudassir ta fawa Balewa.
Gaskiya akwai buƙatar binciken ƙwaƙwaf da mu dai iya saninmu, ‘yan uwanmu Fulani, sanda da adduna muka sani gare su domin kariya da samar wa dabbobinsu abinci. Amman a ce ba Fulani da AK-47? Gaskiya akwai alamar tambaya. Sako daga Muntaka Liman Tureta.
Za a iya kawo ƙarshen rikici tsakanin Hilani makiyaya da kuma manoma, amma sai shugabanni sun tabbatar da adalci a tsakaninsu. Sako daga Attahir Hashimu Taraba.
Wannan gaskiya hare-haren da ke tunkaro ƙasar nan ya kamata gwamnatin tarayya ta tashi tsaye akan waɗannan 'yan ta'adda da suke kawo koma baya. Sako daga Abdul Ahmad Gani.
Salam yau da gobe. Abinda na fahimta dai shine ana son bullo mana da wata hitina ce makamanciyar Boko Haram. Sako daga Abubakar Sale Shaba.
Yau da gobe, hakika yadda za a ciyo kan wannan al'amari shine a fitar wa Fulani burtali da kuma kare dukkanin haƙoƙinsu. Sako daga Muhammadu Mai Turare Gwadabawa Sokoto.
Gaskiya yau da gobe wannan abu ne wanda yake neman bincike mai kyau kafin a fara ɗaukan mataki a kansa. In ba a yi haka ba, to lallai kuwa sai an yi ɓanna. Sako daga Adamu Sa'idu.
Gaskiya kam, tsakanin makiyaya da manoma akwai matsala sosai. Ya kamata a sama wa makiyaya filin kiwo da burtaloli inda shanu za su riƙa bi. Ina kira ga sauran ƙabilu manoma tare da makiyaya 'yan uwan juna ne. Saboda haka, mu yi haƙuri mu zauna lafiya. Sako daga Alhaji Mai Wankin Hula Askira.
Yau da gobe, waɗannan hare-haren da ake zargin Hilani da kaiwa gaskiya akwai lauje cikin naɗi. Duk da dai Hilani suna da nasu laihin wajen ɓanna da suka yi wani sa'in, amma dai a gaskiya hare-haren da ake zarginsu da shi ƙage ne ba su ba ne, saƙo daga Adamu Baba.
Salam yau da gobe, a gaskiya kawai ƙazafi ne. Wasu ne ke fakewa da sunan Fulani makiyaya su kai waɗannan hare-hare. Ai wannan abu sai dai kawai a ce Allah ya kyauta, domin kuwa duk wasu hare-haren da ake kaiwa ana alaƙanta su da Fulani makiyaya, amma kuma abin ba haka yake ba, Allah dai ya kyauta. Saƙo daga Junaidu Ahmadu Doro.
Fulani makiyaya sun zama kamar cutar kansa ga ƙasarmu Najeriya. Allah ya kama na sauƙi, amin. Saƙo daga Tarhe Yiwa.
Wannan zancen banza ne, ba wasu Fulani su ne ke kashe kansu da kansu. Ana danganta shi da ƙabilar Fulani ne don a ɓata wa shugaban ƙasa Buhari suna a idan duniya don sun ga shi Bafulatani ne. Saƙo daga Umar Ya'u.
To ma saurare, kamar yadda muka gaya muku, muna so mu tattauna akan wannan batu na rigingimin da ke faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma sauran ƙabilun Najeriya manoma. Domin tattauna wannan batu yanzu haka muna tare da Ahmad Abubakar Dakta, masanin harkokin noma da kiwo. Ku kasance tare da mu, ku ji irin bayanin da zai yi da faɗakarwar da zai yi.
Nyagana basudu inna Nyagana basudu baba Fulberimbe eri maybe Pullo funa pullo Fulful da duna goto Minatina hande
Fulbe
Ahmad Abubakar Dakta, salamu alaikum.
Na'am, barkanmu da yamma, barkanmu da wannan lokaci.
Barka dai, ina wuni?
Alhamdulillahi.
To,
alhamdulillah.
To da farko muna godiya da ka samu dama ka amsa gayyata mu domin mu tattauna ka faɗakar kuma ka ilmantar da mu da masu saurare akan wannan batu na rigingimin da ke faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma manoma.
Allah ya ba mu ikon gabatar da wannan shiri, Allah kuma isa mu fahimta.
Amin, amin. Yawa, na san watakila ka ji amsoshin da masu saurare suka bayar tambayar da muka yi musu a Facebook. Akwai wani abin da ka ji wanda ya ɗau hankalinka da kake so ka yi ƙarin bayani a kai?
To, babban abin da na ke son na fara da shi shi ne fahimtar da mutane. Shin ma su Fulani ne ya kawo rigimarsu? don mutane da ake cewa suna rigima da manoma. Mutane da dama sai dai su ji ana cewa Fulani suna rigima da manoma, amma me yake hada su? Me dalilin yin rigimar su? Hatta kai da a wannan zamani ba a cewa Fulani suna rigima da manoma, sai dai a ce Fulani sun kakkashe wasu kabilu a wasu garuruwa. Abin da yake faruwa shi ba Fulani tun fil azal ya dogara ne da arzikin da Allah yi wa kasa na shuke-shuke, ciyawa da sauran tsirrai. So da aka shaninsa suna bi duk inda ciyawa take koriya shar su ci. Idan da damuna, lokacin damuna, misali muna mu a nan ƙasar Najeriya ko Nijar da sauran ƙasashe, in damuna, lokacin damuna ya yi, za ka same shi a arewacin ƙasa inda ciyawar take shar-shar, babu ƙwari, babu cututtuka. So da aka nan za ki samu sun zauna a wani guri da ake ce masa mashekari. Mashekari shi ne wani fili ne kawai wanda aka samu ba wai nasu bane, a fili ne na al'umma ko a ce na gwamnati, wanda ciyawa ta fito nan za su zauna su yi mashekari. Idan damuna ta kare, ciyawar mashekari ta bushe, sai kuma ba Fulani ya kuburo shanunka zuwa kudin kasa daga arewaci, tunda ruwa yana daukewa ne daga arewaci da farko kafin ya kare zuwa kudu. So da aka sai su dinga bin abin da ake cewa burkali. Burkali kuma wata hanya ce da shanu suke bi daga arewacin kasa zuwa kudin kasa, ko daga gari kaza zuwa gari kaza, ko daga daji kaza zuwa daji kaza. To idan suka biyo ta hanyar burkali, za su dinga samun ciyawa wadda take fitowa gefen kogi, ko kuma a guri ne wanda yake da danshi ana samun ciyawa a kodi yaushe, ko kuma a hanyar su ce dai daga wannan garin zuwa wannan garin, saboda su bar arewacin ƙasar Najeriya inda ciyawa ta bushe zuwa inda yake can kudanci-kudanci inda za a samu ɗanyen ciyawa. A wannan hanyar tafiyar a nan ne duk garin da suka shiga sai ka ga ana samun matsala da manoma, saboda zamani ya canza. Canda ita Najeriya lokacin da aka yi ita kanta ƙasar, aka ba mu ƴancin kai shekara 1960. To lokacin wannan mulki 1965, hukumomin ƙasar Najeriya aka fahimci cewa akwai matsala. Gwamnati ta fitar da ka'ida, aka fara yin abin da ake cewa grazing reserve a 1965. Aka fitar da
Mala Ahmad Dakta, wannan grazing reserve kamar da Hausa ya za ka ce?
To grazing reserve shi ne kamar wani yanki ne wanda aka ware domin makiyaya su dinga kiwon shanunsu a wajen. Gwamnati ta lata yanka wajen, ta ce wannan ƙasa daga guri kaza zuwa guri kaza gwamnati za ta dinga shuka musu ciyawar. A basu nan suna da iko su zo su kiwata shanunsu da dabbobinsu, ba wani manomi da zai zo ko wani mutum ya zo ya ce wajensa ne, babu mai gini a wajen. Sannan su makiyayan za a samar musu da ruwa, gwamnati in dam za ta yi za ta yi dam, in burtsatse za ta yi musu za ta yi musu, in ma rijiyoyi za a haka za a haka. Sannan ba Fulatanin za a kafa musu makaranta inda za su dinga sa 'ya'yansu suna firamare ko ba sakandare. Sannan za a yi musu asibiti inda za a dinga zuwa an ba su lafiya a duba su, tunda su ma 'yan ƙasa ne kamar yadda kai a ko'ina kake a Najeriya, a kowane gari kake kana jin kanka ɗan ƙasa ne. To su ma suna da 'yancin 'yan ƙasa yadda gwamnati take da dama ta baka lafiya kana birni, su ma ko a ƙauye suke suna da dama gwamnati ta basu lafiya. Yadda kake da dama ilimantar da 'ya'yanka a firamare, su ma suna da dama a kafa musu. To tun 1965 gwamnati ta kafa wannan grazing reserve ɗin, aka yi su kala-kala kusan jihohi daga Sokoto, Zaria, Ilorin, Bauchi da Kano, aka yi waɗannan abubuwan grazing reserve ɗin. To amma saboda canjin gwamnati da canjin tsarin yadda gwamnati yake tafiya, sai burtalin ya zama na mutane suka dinga kama burtalin ana ciyarwa, shi kansa grazing reserve ɗin ya lallace. An samu problem na insecurity, yanzu aka ga 'yan ta'adda sun je sun shiga suna kama mutane ana ɓoye su a wajen ko ana fashi kamar da ake a wasu grazing reserve ko ma game reserve ɗin ne. Sannan kuma ya zama na burtali ɗin, sai ka ga burtali ne an san na hukuma ne, amma tunda daji ne ba cikin birni ba, ƙaramar hukuma ko kuma wani mai kuɗi kawai sai zo yanka a gewaye shi a ce kawai an mai da shi gora. So da aka ba Fulani in ya zo inda shanunsa za su wuce, sai ya tarar da gora ƙatuwa an yi gini, an sa waya ko an yi katanga, ko gwamnati ta zo ta ce za ta yi ma'aikata a wajen. So da aka dole in ya zo an toshe masa hanya, dole sai ya bi ta gefe. To garin ya kaucewa wannan ginin kowannan ma'aikatar ko wani hanya ce ake ta titi sai ga ya fada kuma gonar mutane.
Yau Ahmad Dakta, na ji duk wannan, amma baka ganin zamani ya sake ta yadda dole su hukumomin da ke tunanin wato kebe waɗannan hilaye na ko in ce makiyaya da su da kansu hilanin, baka ganin lokaci yayi da za a zamanantar da wannan al'amari na kiwo, a tsugunar da su waje ɗaya maimakon su riƙa yawo kullum ana kashe-kashe ana faɗace-faɗace?
Wannan mu addu'a muke kullum, saboda mun yi rubuce-rubuce mun faɗa ba ni mutane da dama masana sun yi rubuce-rubuce akai sun sanar, ya rage gwamnati. Gwamnati ita ce kamata ta ɗau wannan tsari da kuma mu al'ummar gaba ɗaya. Hanyoyi guda biyu ne, hanyoyi biyu waɗanda ya kamata a ce an kula da su domin gyara ko kuma kula da wannan rigima tsakanin Fulani da makiyaya. Tsari na farko shine gwamnati ta koya wa mutane da makiyayenmu da sauran jama'a yadda ake yin abin da ake cewa sedentary pastoralism. Sedentary pastoralism tsari na farko shine mutane shanun ma kansu da muke amfani da su, a kawo shanu waɗanda suke za a ɗan ƙara girmama quality din shanun namu. Breed din a ɗan caccanza shi, a yi improving nashi by abin nan selection da kuma breeding. In aka tashi sai a koya wa mutane yadda za ka ajiye shanunka a gida, ka dinga ba su abinci wanda yake ake ce masa supplementary feeding. Ga ciyawa a kusa da kai, ga kuma supplementary feeding, ba ruwanka da sai ka ɗau shaniya tana ta tafiya daga gari zuwa gari. Wannan gwamnati ita za ta koya wa mutane a dinga kawo musu iri na ciyawa masu kyau. Akwai ciyawar da in an shuka ta ba ruwanta ko lokacin da damuna ta wuce za ka tarar da ita tana nan bata bushe ba, kuma shanunka za su iya zuwa su dinga cira. Duk irin cirar da shanu ya fi mata ba za ta bushe ba. Har yanzu ma akwai ɗan program da ake yi, ana ɗan raba wa makiyaya waɗanda suke son irin wannan, ana ɗan raba musu irin wannan ciyawar. To gwamnati ta Najeriya take kamata ta fitar da wannan tsarin, a koya wa mutane yadda za su kiwon shanu a ɗan yankin da suke ba tare da sun yi tafiya ba. Ta fara da wani abu da ake ce masa model, ba wai lokaci ɗaya ake din Najeriya za a fara ba. Ta ɗau jihohi kamar guda uku a Najeriya, jiha ɗaya a nan, jiha ɗaya a nan, jiha ɗaya a nan, a fara musu. In aka gwada aka ba shi shekara huɗu aka ga ya yi, sauran jihohi duk sai a ce a ci gaba, tunda shi canji ba ya zuwa lokaci ɗaya. Tsari na biyu shi ne gwamnati, waccan gwamnatin da ta wuce, ai akwai bill an tura ɗan majalisa, sunansa National Grazing Reserve Commission Bill, wanda akwai wata sanata mace 'yar Niger, ina jin Hajiya Zainab Kure, ita ta mika wannan bill ɗin na cewa a kafa ma'aikata wadda za ta lura da kafa hukuma mai lura da makiyayan dabbobi a Najeriya. Wannan bildin na gan shi, na karanta shi, sab na ga abu ne mai kyau, abu ne wanda zai taimaki ba Fulatani, abu ne wanda zai taimaki 'yan Arewa, abu ne wanda zai taimaki 'yan Najeriya gaba ɗaya a duk inda suke. Saboda bil ne wanda idan shugaban ƙasa ya sa hannu a kai, in 'yan majalisa suka duba suka tabbatar abin ya yi, 'yan majalisar ne 'yan Arewa duk inda suke, ku je ku faɗa musu, ku yi musu magana, bil ɗin nan a ɗauko shi a mai da shi sabo. Wallahi wallahi wannan bil ɗin abu ne da zai taimaki ba Fulatani, abu ne da zai taimaki 'yan Arewa. Saboda abin da bil ɗin nan yake bayani shi ne za a kafa National Grazing Reserve.
Ahmad Abubakar Dakta, kan ka ci gaba minti ɗaya. Wannan shirin doka da kake magana ɗaya yake da wannan sabon da muka ji an ce yanzu haka Majalisar Dokokin Najeriya na dubawa, tana aiki a kai?
To ban sani ba ko yanzu suna dubawa, amma in ma ba ka dubawa, ni dai abin da nake, 'yan Najeriya su bi 'yan majalisar su da sanatocin su, su yi musu magana su ce mai gida wannan bildin ko an manta da shi muna son shi. Wallahi yau din nan ya kamata ku bi ku tuna musu, ku ɗan waya ku buga musu, bildin nan abu ne mai kyau. Ban sani ba ko yanzu ana tattauna shi, amma in ana tattauna shi falillahi alhamdu mutane fa sai an sa baki. Kowa ka kira sanatoci, a kira 'yan majalisa, wallahi wannan wani abu ne wanda ya kamata kowa ya jaje a kai.
Amma makiyaya ne. Ahmad Dakta, ina da tambaya
Ina da tambaya a nan, Cibiyar din nan ya ce za a ware waje guda wanda ita gwamnatin tarayya za ta amince ta ce a nan za a bar Fulani makiyaya din nan da duk dabbobin a nan za su rika kiwo. Amma yanzu tambaya ta nan shine ina kake ganin ake da irin wannan filin a Najeriya? Wanda bangare za a yi shi haka?
A tsarin ƙasa akwai abin da ake cewa Land Act, wato tsarin dokar ƙasa ta Najeriya. Ita duk wata ƙasa a duk inda take a Najeriya ta hukuma ce. Aro take ba wa mutum mai gini, ko aro take ba shi ya je shuka, ko aro take ba shi ya kafa ma'aikata. Saboda haka gwamnati, kamar yadda kuka san yanzu, idan gwamnati tana so ta kafa ma'aikata, za ta je ta karɓi filin ne gaba ɗaya. Su masu filayen a ba su compensation, a biya su ɗan kuɗin da za a ba su, in sun yi shuka a wajen a biya su kuɗin, in sun yi gini a biya su wajen. Saboda haka duk ƙasar Najeriya ta gwamnati ce, kuma kowace jaha akwai filaye maka-maka, wurare masu kyau inda za a yi waɗannan makiyaya. Kuma a yadda na ga birnin shi ne, kowace jaha za a yi wannan makiyaya ɗin guda ɗaya. Kowace jaha ta Najeriya za a yi makiyaya. Gwamnati na da iko, gwamnati na da dama, filin nan akwai shi, kuɗin nan akwai shi. Iyakaci ne, ba wani gine-gine za a wajen fa, fili ne za a karba. Daga ran da aka karba za a ware a ce to daga yanki kaza zuwa yanki kaza babu gini a wajen. Daga lokacin da Fulatani yana da damar da zai zo da dabbobinsa cikin wannan yanki, ya ci duk ciyawar da ya ga dama, ba wanda ya ce masa eh ko a'a sai hukuma.
Yawa
ba wani wanda zai musguna masa. Kuma gwamnati za ta je ta nemo iri na ciyawa irin wanda ake ci. Ka ga shanu sun yi bulbul irin shanun Turawa, ba irin shanunmu da za ka ganisu kamas a ramun suna tafiya ba.
Malam Ahmad Dakta, amma da akwai ɗan tunani a nan, saboda ka gani yanzu haka kashi 73 na Najeriya arewacin Najeriya ne. Ɗaya daga cikin matsalar da mutanen kudu dama suke da shi wannan bill ɗin shine cewa hatta Lagos ka gani ruwa ake sand filling, ake saka ƙasa domin a samu fili. Kudancin Najeriya ba ta da fili haka sosai, abinda suke kuka da shi akai kenan. To da kake cewa da akwai filan da kawai gwamnati za ta je ta karɓa ta ce nan ne za a rika kiwo a ciki, ai dole sai wasu mutanen sun bar wannan filin ko sun bar wannan wajen da suke. Ta yaya kake ganin cewa za a samu haɗin kai domin ganin wannan abin ya faru cikin lumana, cikin kwanciyar hankali?
To dama ai shi duk wani tsari idan ya zo akwai abin da ake cewa limitation, wato akwai iyakarsa, akwai iya inda zai je, akwai iyakar inda zai tsaya. Dama wa yake ta jihar Lagos wadda take da guri matsatse, jihar Lagos wadda take su kansu gurin da za su gina ma ya ishe ta ba. Abin da nake so ki gane, a ƙasar Najeriya akwai wasu yankuna da suke da wani kuda wanda ake ce masa tsaye-tsaye-flight. Wani kuda ne wanda in ya ciji shanu mutuwa suke yi. Saboda haka shanu tuntuni, shanunmu ba sa haurawa daga iya arewacin Najeriya zuwa ɗan gefe-gefen arewacin Najeriya, ba sa haurawa su shiga nan wajen. Nan ko ka ajiye shanu za ka yi kiwo, za ka samu matsala. Ba kowane shanu, akwai irin shanun da suke zuwa ba su da tozo, Allah ya mutu wata yanayin jiki. Su zai a resistant trypanosomiasis, wato ita cutar da wannan ƙwaron tsetse fly ɗin yake sawa. Saboda haka za ki tarar da inda da za ki je can kudu-kudu kamar Lagos ɗin, ba ki taɓa ganin inda ake kiwon shanu ba. Kwanta-kwanta kiwon shanu ba tsarin su ba ne, ba a cikin tsarin su. Saboda haka koda ita doka ta ba da dama, ta ce za a yi a kowace jaha, in aka zo irin wannan akwai limitation. Inda aka san koda an yi grazing reserve ɗin za a samu matsala, gwamnati ba aka kashe kuɗi ba, aka sha wahala ta jefe ba, sai a tsaya in guraren da suke da kyau ɗin sai a bunƙasa. Saboda haka wannan grazing reserve ɗin muhimmancinsa sai ya bi da arewa da kuma jihohi ɗan kaɗan da suke gefen arewa, wanda dama shanun suna iya zama a kiwata su cikin lafiya, cikin jin daɗi. Amma yanzu kamar can kudun kudu inda ake da mai, inda gaba ɗaya ƙasar wajen ta lallace saboda mai da yake zuba, yaushe za ka je ka ce za ka shuka wata ciyawa?
To yanzu kamar su sha wannan rikicin da aka yi na Enugu, to ai su ma nan kudancin ƙasar ne, Enugu da Benue duk nan.
Enugu da Benue tana arewacin Najeriya, Enugu kuma makociya ce ga Benue, tana kan layi ne. Wannan rikici da ake yi ai rigima ce kawai ta siyasa, saboda duk wanda ya zo ina kika taɓa jin an ce kawai dan mutum ya je ya yi laifi, sai kawai a ce kabila kaza sun yi laifi. Me yasa ba za a ce wane ya yi laifi ba? mutanen nan da ake kamawa ana cewa sun yi laifi da za a zo a zaunar da su ba kowanne ne Bafulatani ba wallahi daga tuffa fuska duk wanda yake a Najeriya Bafulatani in ka kalle shi daga tuffarsa wallahi zaka gane shi daga kalan hancin mutum daga yanayinsa kana kallon shi idan Bafulatani ne zaka gane shi amma yanzu zamani ya zo kowa sai ya dau makami sai ya shiga rigar wani sai ya je ya kashe wanda zai kashe ko ya kama wanda zai kama in an kama shi kawai saboda jin haushi ana jin haushin wata kabila ko kuma ana son a bata wata kabila ko kuma saboda siyasa irin ta Najeriya wadda har yau mun kasa fahimtar ta sai a dinga zagin kabila ni kwata kwata ba na so in ji an ce wai ana wai Bafulatani ya dau bindiga ko ya dau makami ya je jihar Yamirai yaje ya kashe mutane wannan duk wanda ya faɗa kamata gwamnati ta kama shi saboda sai ya zo da hujja in ba kotu aka kai mutum aka tabbatar da Bafulatani ne ba aka tabbatar da eh yayi wannan laifin ba to ni ina ganin ko dan jarida ne ya zo yace a'a ga wai wani Bafulatani an kama shi daga kama mutum sai a ce Bafulatani wannan ina ganin kuskure ne ya kamata ɗan Najeriya mu iya bakin mu saboda wannan ana bata sunan Bafulatani ne domin kawai Allah ya masa arzikin dabbobi kuma shi aka fi dogara da shi wajen harkar abinci da wajen harkar abin da yake kawo lafiya saboda duk wani gida a Najeriya ko gidan wane ne ana cin nama ana shan nono ana shan madara madara ko da ta gari madarar gari
Ahmad Abubakar amma duk da haka Ahmad Abubakar amma duk da haka akwai hilanin da ake samu da wasu laihuhuka suna aikata wasu abubuwa ban ce duka ba amma akwai a cikin hilani waɗanda suke aikata wasu abubuwa
amma ai ba kamar yadda aka ce akwai fulani da ake haka ma cikin Hausawa akwai masu laifi haka ma cikin Yaraba akwai masu laifi haka ma cikin Igbo akwai masu laifi me yasa ba a cewa Igbo ya laifi koko da ya rage ya laifi ko Bahaushe ya laifi sai Bafulatani kadai dama ba yadda za a ce wai akwai wata kabila da ba sa laifi laifi kam ana yi abinda muka yadda da shi a hukumance duk wanda aka kama ko da shanu yake kiwatawa aka ganci da bindiga ko da wani makami wanda hukuma bata yadda ba hukuma ɗan sanda hukumomin jami'an tsaro ku kama shi ku kai shi kotu ta hukunta shi a matsayinsa na ɗan Najeriya ne laifi amma kul ba daidai ba ne a ce kawai za a ambaci kabilarsa ni ina ganin ko jami'in tsaro ne ya kama wani yana laifi ya faɗi kabilarsa ya kamata shi ma jami'an tsaro ta kama shi saboda wannan yana kawo matsala irin fa wannan faɗe-faɗen shi ya kawo matsala a ƙasar Rwanda haka kawai wato saboda kawai ba a san wata kabila sai a fara fitowa ana cewa kabila kaza sun yi laifi kabila kaza kyankyasai ne daga nan aka dinga yaki na Rwanda aka kace mutanen da ba taɓa kashewa a wata ƙasa ba mutane miliyoyi to da ni shawarar da nake bayarwa idan an kama mutum ya yi laifi a daina cewa Bafulatani ya yi laifi a'a kawai ya yi laifi yana kiwon shanu ko yana kiwon kwaɗi ne ko yana kiwon kowace irin dabba ce a kai shi hukuma ta hukunta shi.
Wata matsala Ahmad Abubakar dakta za a ga kamar a kudancin Najeriya idan an taɓa kamar wata ƙabila za ka ga manya shugabannin wannan ƙabila za su hito suna bayani suna kare wannan amma za ka ga akwai shugabannin hilanin suna cikin gwamnati suna amma za ka ji shuru tunda su hilanin nan suna daji ba su san su yi Twitter su yi wane ne su yi rubutu su kare kansu ba. Dan me wasu waɗanda suka san hakan ba za su hito su yi magana da yawun hilanin su ce ga abin da ke faruwa ba.
To gaskiya Hajji Halima abin da ya kamata a ce 'yan Najeriya muna lura da shi kenan. A kowane lokaci yanzu duk inda ake kisa ko da ɗan fashi ne zai je gidan wani ya kashe shi. Ko mota ce za ta kaɗe wani yanzu a jihohin Kudu sai ka ji an ce Bafulatani ne ya yi. Duk wani abu na laifi yanzu sai ka ji an ce Bafulatani ne yi za ka tarar da shugabanninsu shugabanninsu sun fito har gwamnoninsu gwamna zai fito idan ga zagi yana bata rai yana cewa Bafulatani suna kashe masa mutane har ka kai wai akwai gurbiya ta addini ta wani addini za ta tashi daga garinsu ta tafi fada shugaban ƙasa sai kai korafi su ce wai su ba su yarda ba. Lallai a yi wa Fulani magana su daina kashe mutanensu mu kuma babu wani ɗan arewa da zai fito wai ya ɗaga ɗan yaɗa ya kare Bafulatani ya nuna wannan abin da ake faɗa da yawun Bafulatani ake yi ba kawai mai laifi ne ɗan arewa mun zauna mun yi shiru mun kullum sai dai mu dinga ji ana bala'i ana musiba a gaje mu a cikin mutunci ba za mu fito yi magana ba haka ko za a yi rayuwar nan.
kuna da biyu kuna da
Ahmad Abubakar Dakta lokaci ya fara daga mana hannu ma saurare iyakacin shirin kenan mun gode sosai Ahmad Abubakar Dakta yanzu a madadin duk wanda ke wannan zaure Halima Jumroke sallama da ku huta lafiya.